Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakob Makiri. Wani halin makami mai linzami da Rasha ta kai akan wani birni a yankin Donetsk dake gabashin kasar Ukraine ya kashe akalla mutane uku a jiya Asabar, yayin da sojojin Ukraine suka gwabza kazamin fada da sojojin Rasha a wurare da dama a gabashin kasar, inda Moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka yi alƙawarin kawo tankunan zamani ga Kyiv. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na kasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da ATACMS domin rage ƙarfin Rasha na kai hari kan garuruwa. Zai yiwu a taka wa ta'addancin Rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya Asabar. Tun da farko Zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a garuruwan Volda da Bakhmut, garin da aka fi fama da hare-haren bababai na Rasha. A jiya Asabar, shugaban kasar Peru Dina Boluarte ta buƙaci 'yan majalisar dokokin kasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke ƙara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan Disamba, sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'an kin amincewa da wannan ra'ayi. Da sanyin safiyar jiya Asabar ɗin nan ne 'yan majalisar suka yi watsi da buƙatar ta na kai zaɓuka gaba zuwa watan Disamba, duk da zanga-zangar ƙin jinin Boluarte da ta ɓarke a faɗin ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Mun yi nadamin cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe, inda 'yan ƙasar Peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya, a cewar saƙon da Boluarte ta kafa a shafin Twitter a jiya Asabar. Ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar Peru a gaba. Dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a Wagadugu, babban birnin kasar Burkina Faso, a jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga gwamnatin mulkin soja, kwanaki bayan da Faransa ta tabbatar da janye dakarunta da musamman, kamar yadda wani ɗan jaridar AFP ya bayyana a wurin taron a dandalin Park Nation Square da ke tsakiyar birnin Wagadugu. Masu zanga-zanga sun rika alamomi masu dauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakarku, ku kauce da manufofin Faransa a Afirka, da kuma gabadai da ikon cin gashin kai ga Burkina Faso. Lazare Yamiego shi ne mai magana da yawun kungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin kasashen Afirka, ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin kasashen waje a ƙasarmu, muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara. Ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai ƙasar Burkina Faso ta samu 'yancinta daga masu mulkin mallaka na yamma. Faransa, da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta ƙasar Burkina Faso, ta kafa sansanin dakarunta na musamman a birnin Wagadugu, sai dai ana sanya idanu sosai a kan ƙasar cewarta a wurin, a yayin da aƙidar ƙin jinin Faransa ke ƙaruwa a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne shugabar 'yan sandan birnin Memphis a jihar Tennessee ta nan Amurka ta rusa sashen 'yan sanda da aka tuhumi jami'ansa da laifin lakadawa a tarin Nicholas Duka har lahira, a daidai lokacin da al'umman kasar da kuma birnin ke kokarin fahimtar wani faifan bidiyo da ke nuna yadda 'yan sanda suka lallasa wani direban bakar fata. Shugabar 'yan sandan Sherilyn Davis ta ce ta saurari 'yan uwan Nicholas da shugabannin al'umma da jami'an da ba su da hannu a cikin lamarin wajen yanke shawara. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ta ce alheri ne ga kowa da kowa ta rushe sashen 'yan sanda na Scorpion dindindin. Ta ce a halin yanzu jami'an da aka tura su sashen sun amince da wannan mataki. Hotunan da aka fitar a ranar Juma'a sun bar tambayoyi da dama da aka gaza amsa su game da direban bakar fata da aka dakatar, da kuma wasu jami'an tsaro da ke tsaye a lokacin da yake kwance babu motsi a gefen titi. Ajiya Asabar wata girgizar kasa mai karfin maki 5.9 ta afkawa yankin da ke dauke da iyakokin Turkiya da Iran, inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin, a cewar rahotannin kafafen yada labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta EMSC.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai ni kilo ne, kasuwa
akai ni kilo ne,
kasuwa a kasashen ya take.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Shirin namu na yau yana daya daga cikin manyan kasuwanni ne dake jihar Niger, wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan Kure, inda kuma kaman sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban. To yanzu aka dai gani tare da wasu 'yan kasuwa da zasu gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa. Assalamu alaikum. Sunan malam?
Sunana Badamati Ali.
To me yin sayarwa?
Ina kasuwanci na provision ne.
To ya farashi yake?
To alhamdulillah, gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya, sai mu ji ya daga, sai mun ga an yi abu analysis ba zai wuce kaza ba, dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya dora. Saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision, ko me saya siyar ko me saya yaci, wallahi babu abin da yake bata masa rai illa iyaka wannan tashin kayan nan da yake. Kuma daga nan garin har Lagos duk inda ka buga zaka sai kaya, inda ka sai kaya sati guda kana kira kawai zaka ji kayan ya ƙara kuɗi.
Akwai misali za?
Misali gaskiya idan muka tambayi kaman misali bangarori da muke sayan kayan a hannunsu, suna kafa mana hujja da cewar dala ce take ƙara kuɗi, sakamakon raw material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production ɗin kaya da shi, gaskiya yana sayarwa suna tashi suna samun ƙarin farashi, saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an wayi gari dala a black market. A yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 700 da naira 40. To gaskiya tsakanin hada Allah, mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai yadda za a yi a duba koken talakawa, fi sabilillahi a sassautawa talaka saukin rayuwa, a sakarwa talaka maraye fitsari. To shi kuma talaka yana hangen baya, nawa yake sayan buhun shinkafa, nawa yake sayan mai naja da farin mai, nawa yake sayan sabulun wanka, nawa yake sayan sabulun wanki, nawa yake sayan omo, dukkaninsu talaka yana nan yana alhalin akan wannan abu.
Ya suna malam?
Sunana Fauziya Usman Galagima.
To ga ki na ganki a wannan shago da ake sayar da kayayyaki na second hand da ake cewa kayayyakin gwanjo, ko kina sara ne ko dai kina kin zo sayar da ɗaya ne?
Na zo siyan ɗaya ne, amma siyan na ɗayan ma ba yanda muke siya da ba, saboda komai ya canza. Abun 500 a ce maka 1000, komai ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan. So gaskiya muna kiran gwamnati da taimaka mana a sauke mana farashin abubuwa, din gashi ni yanzu zan yi aure, abubuwa duka sun ƙara tsada, wallahi ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya.
Kina nufin kayan sun fi karfin kuɗin ki kenan?
Wallahi sun fi karfin kuɗi na, kare ba kayan kasuwa mu ba provision ba, ba abinci ba, ba properties ba, kayan gida. So abin da ake siya yanzu gadon 500 pounds sai ka ji shi ana 700 da sauran su ji, gaskiya abin sai a hankali.
Nagode. To ya sunan malamin?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mikael Dauda, amma an fi sani na da coach.
Kike sayarwa?
Ina sai da kaya ne na gwanjo, amma kuma kayan kala-kala ne.
To ya farashi?
To farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ci alhamdulillah, saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala-kala, saboda gaskiya tun daga can saman da muke zuwa muke so kayan, dan ba duk sati da zamu koma sayan kaya. Yau in muka ji farashi shugaban muka je sai ya karu mu abubuwan muka zo muna ta fama da customer mu wajen sayan daidai muna samun matsaloli sosai da sosai to amma haka dai muke dan daddan ne su muna ba su hakuri muna cewa da Allah sai hakuri muna tunanin insha Allah muna tunanin insha Allah nan gaba za a samu canji to amma abinda nake so mu dai gwamnati ta dan duba mana kalamar nan saboda gaskiya zakarin da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mu koka abin yana damun
mu kaman bell din nan da kuke cewa da nan kuke saya yanzu kuma nan
to tsakani da Allah akwai bell din da akwai bell da nake saya da bata wuce 70,000 ba amma a yanzu tsakani da Allah tana kaiwa 220 to saboda haka gaskiya zakarin da Allah abubuwan ba kayan da bebunin kasuwa biyu zuwa uku to saboda haka mu ma wajen sai da kayan sun muka zo da kyar da kyar ma wani kayan muke hada kudi wani ma faduwa muke to saboda business din namu ne baya da zani to haka muka daure je muke amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kyakkyawan zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah
to nagode
ba masha Allah
ya sunan malamin
sunana Faisal Isa dan fanga
to ga ka wannan shago me da me ake sayarwa
eh wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biscuits cornflakes su munchit cocoa pops harkan da snacks haka shine muke sayarwa ana
to ya farashi yake
eh farashin lafiya lo yake amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya
tace lafiya kuma su masu sayar suna kukan abubuwa sai tsada
eh kaman dai yanda aka sani mu siwa muke da company mu wholesalers so akwai abubuwa da in muka je siwa da company sai mu ji an ce ya ƙara kuɗi wani ma kafin mu tura order na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an ƙara kuɗi to sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga kamfani wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mu kuma ba mu san dalili ba kuma ba ba mu dama ake mu tambaya ba kuma mu kai korafin mu ko kukan mu na me yasa ya ƙara kuɗi so bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na harkan na transport da wanda zaka dauko kaya daga wani wuri zuwa inda kake wani lokaci kamfani za ta yi ce maka za ta yi subsidizing transport din wani lokaci kuma ta ce ba ta yi kai kuma ka dauko kaya ka biya mata kuɗin mota a labarin yana iya canzawa
kaman to za a dan gaya mana nawa nawa ake saida kaman kaza kwali kaza ana sayar da
akwai kwali akwai biscuit by 72 wanda zaka ga shi yawanci na naira 20-20 ne lokaci wannan zaka same shi ana sayar da shi a 1300 wani retailer kenan wata 1400 a wani retailer kenan ba wurin wholesaler sai ya zama company kuma yanzu din ta canza shi ta mai da shi 72 yake ciki sai kuma ya koma 120 wanda da yana 1300 1400 yanzu kuma ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma mutum kaga wancan dan karaman mutum zai zuwa sayan ma yaron shi dan zuwa makaranta amma kuma yanzu nan ya koma 2000 abinda yake 1300 1400 yanzu ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira 20-20 ma za su biya ni za su mai da shi na 50-50 kenan na 50-50 yakan zo by 48 kenan 48 cikin kwali zaka ganshi kwali ne dai mai daidaici haka 48 yake zuwa naira 50-50 kenan to shine yake zaka same shi 2200 haka su yake
to duk a garin ku yana da alaka ne kaman da canjin farashi na dala
eh yanda wasu ke fadi amma kuma yawancin abubuwan gida kaman yanzu da gwamnatin ka tazo sai aka ce ai yanzu wasu kamfanin ma an zan musu tilas sai sun yi producing abubuwa sun sayi abubuwan kayan gida sun yi abin gida to kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala to duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala ya hada shi da dala ni dai a matsayina na wanda ya karanci dan fanni haka na economics da finance in aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje sai ya doke shi kawai zance ce abun wani an doke shi wani fasadi da wani manufa na daban kuma sannan kuma irin consumer protection council gaba daya ba su aikin sa kasa ba su aikin su sannan kuma gwamnati ta danyi sakaci standard organization of Nigeria ba su aikin mu na anan kasuwa ma sai ne ta sayin ta tunanin working organizations din nan suna existing ko kuma ba su
ya sunan malam
da farko dai sunana Sufyan Lawal Muhammad ne dan Niger ne da nake kasuwanci a Najeriya cikin garin Mina eh gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba daya kamar yanda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan kaga kamar yanzu supermarket nan da abun da muke sayan katan din shi 3500 amma yanzu ya kasance katan din shi naira 700 ne to yanzu abun da muke sayar da fitsin din shi naira 400 eh wani gurin kuma an samu dan rage muna sayar da shi 400 ba naira 20 abun da muke sayar da shi kenan yauwa sai kasance kamar su indomie din nan kaga wannan super pack din da kwalin shi yana matsayin naira 300 200 amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira 4000 hada wani abu yanzu abin da muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira 170 kenan kamar su kwai magi yanzu kamar magi su ta dinna kaga yana abun nan din shi yana ne kan abun nan din shi yana naira 450 amma yanzu abin da ake sayar da shi 700 faket din shi guda kenan naira 700 yanzu abun da zaka sayar da shi in kana so ka dan samu wani ba kai sai dai ka sayar da shi duka akan guda 1 naira 10 haka muke sayar da shi kamar kwai yanzu da abun da muke sayar shi muna sayar shi naira 200 kret yanzu ya kasance abun da zaka sayar shi naira 2100 dole abun da muke sayar da shi mu ma naira 90 muke sayar da shi domin mu samu wani abu abun da muke
madara fa
madara wannan kaman fake abinda muke sayin shi da kwalin shi naira 11700 amma yanzu kudin shi kwali ya kai naira 19000 abinda ake sayar da shi kenan yanzu abinda muke sayar da shi muna sayin shi akan kowane guda ɗaya muna sayin shi akan 95 naira muna sayar da shi naira 100 abinda muke sayar da shi kenan kaman loya mic din nan ma haka ne kaman fin cowbell din nan kaga yasa shi ma muna sayin shi naira 350 roll din shi amma yanzu abinda muke ake sayar mana da shi za ka sai shi matsayin naira 600 da naira 50 ka zo ka sai da 700 roll kenan kowane piece za ka sai da shi naira 70 abinda muke sai da shi kenan
to ba sarare karshen shirin namu na wannan safiya kenan shirin kasuwa akan muke dole wanda ni baban Jibril na gabatar a huta lafiya
shirin bi oke Hausa masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Nana Rebran Ila Haruna daga Eglise Eren Sonita a Maradi Jamhuriyar Niger Yau ina so mai magana akan nasihar Lahadi ta muryar Amerika. Ina so mai magana akan hakuri da juna. Ya ƴan uwa na kaunatattun Ubangiji, ina kira gare ku, ina nema gare ku da ku zauna lafiya da juna. Ƴan uwa na, mu dauki koyon suwaye Yesu Almasihu. A littafin Luka sura 6 aya 27 zuwa 36 ku kaunaci magabtanku ku yi wa makiyanku alheri masu wulakantaku ku yi musu addu'a su gyaru idan masu kaunarku su ne kuke kauna wace lada ce gare ku in masu taimakonku su ne kuke taimako wace lada ce gare ku in masu addinin ku su ne kadai kuke kauna wace lada ce gare ku ku kasance masu tausayi kamar yadda Ubangiji yake mai tausayi nagode sunana Reverend Ila Haruna daga Eglise Eren ta Sonita a Maradi Jamhuriyar Niger masu saurare ina fata za ku saurari wannan nasiha ta Lahadi mun gode
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar mashako wato diphtheria a turance da aka samu bullarta a jihohi hudu na Najeriya wanda a halin yanzu hukumar kare yaduwar cutuka ta kasar wato NCDC ta ce akalla mutum 123 suka kamu da cutar jihohin da abin ya shafa sun hada da Kano Lagos Yobe da kuma Osun Mashako cuta ce wacce kwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa kuma cutar kan kama hanyoyin numfashi ne a wasu lokutan kuma ta kan nuna a fata mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi cutar kan haddasa bugawar zuciya da shanyewar wani bangare na jiki a wasu lokutan cutar mashako kan kawo rasa rai tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin haske akan cutar mashaƙo.
To, mashaƙo wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wadda kuma wata ƙwayar cuta nau'in jinsin bacteria da ake kira Corynebacterium diphtheriae take kawowa. Kuma abinda ƙwayar cutar take wani guba ne take saki. Wannan guban shine yake kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta. Yakan shafi murin kogoro da baki da wurin numfashi, yakan shafi kwakwalwa, yakan shafi zuciya, yakan iya shafar koda. Cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa.
Akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan ƙwayar cutar?
To, ita diphtheria din wannan ƙwayar cuta ita ke kawo ta. Kamar yadda na faɗi cewa ƙwayar cutar nan takan saki wani guba ne. Wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogoro, za a ga wani tantan ni haka fari ko ruwan milki-milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi da hanci, sai ya kasance ana tari, numfashi na wahala, sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka, abinda ake cewa kamar wuyan yayi kamar wuyansa.
Yaya alamomin cutar mashaƙo suke?
Yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka, dan zazzabi da ciwon kai, sai kuma tari, sai kuma cikin dan lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala. Daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta shafi misali kwakwalwa, yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi. Idan ta shafi zuciya sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata, ko kuma ta shafi koda ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata. A wani lokaci idan ta tsananta sai an kai mutum ɗakin da ake cewa na katta kwana, wato ICU kenan.
To, likita, shin cutar tana daukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana?
Eh, tana iya daukar lokaci saboda za ta iya yin kwanaki zuwa dan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba. Amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin.
Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma?
A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka haura shekara 40.
Yaran 'yan shekara nawa tafi kamawa?
Musamman 'yan ƙasa da shekara 5, kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba. A dalili shine idan ba a yi musu allurar rigakafi ba, wala Allah sun dan gaji garkuwar jiki daga iyaye, amma ba ta da ƙarfi, cikin dan lokaci kankani za ta wuce. A dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara 40 din nan, yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi, bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar ta kan yi zama ba ta da ƙarfi. Sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar booster wanda zai ƙara ƙarfin garkuwar jikin. Ta shi ya sa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta.
Mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ga sauran jama'a?
Tana da matuƙar saurin yaduwa saboda tari ko atishawa, ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawu bai wanke ba ya gaisa da mutum shi kuma ya taba zai iya kamata. Saboda haka tana kamuwa sosai. Ko da kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba a wanke ba, yawun shi wani kuma ya kama ya sha, za ta iya yaduwa. Tana yaduwa matuƙar. An samu sauƙin ta tun kusan shekaru 40 da suka wuce a wasu ƙasashen da suka fara allurar rigakafi. Sannan ko mu a nan abin da ya yi shekara 20 zuwa 30 baya an samu sauƙin ta matuƙa saboda allurar rigakafin da ake.
Ya ake allurar rigakafin cutar mashaƙo?
Yawanci a tsarin mu na Najeriya akan fara yin ta daga sati 6. Idan an haifi yaro a nemi allura ta farko, to bayan wannan sai a ce bayan sati 6 daga wannan allura su zo. To wannan allura da ake fara bayarwa ta sati 6 nan a ciki akwai rigakafin mashaƙo, kuma ana ba da ita kusan sau 3 zuwa 4. Sannan daga baya akan ba da abin da ake cewa booster domin a haɓaka garkuwar jikin ɗan adam. Bayan wasu shekaru shekara 5, daga nan kuma bayan shekara 10.
Kamar babba wanda bai taɓa karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai 40 ba, me ya kamata yayi?
Kowa yana da hatsarin kamuwa kamuwa da cutar nan amma wanda suka fi samun hatsarin a ce magana saboda haka kenan kowace dan kowane dan shekara zai iya kamuwa da ita amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba ya san bai taba samun allurar rigakafin nan ba to da buƙatar ya je ya same ta akalla ko da guda ɗaya ce
cutar mashako tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada
a'a ba cuta ce da ake gada ba cuta ce da ake dauka daga ƙwayoyin cututtuka
yaya zamu kwatanta yawan mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashako
gaba daya a duniya an dan samu saukin ta saboda yadda ake ta kokarin allurar rigakafi misali a shekara ta 1940 a America ana samun kusan mutum 210,000 da suke kamuwa da wannan cuta amma a shekara ta 2017 a alƙalmance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum 35 ba
to likita idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar dan adam
daga lokacin da aka gane cewa akwai wannan cuta to wannan cuta tana da hatsari daga lokacin da aka gane cewa ita ce daga lokacin da ake zargin ma cewa wannan cutar diphtheria ce wato mashako to yana da hatsarin gaske bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba yawanci akan ware su gefe daya a yi musu magani sannan duk wanda aka san yayi mu'amala da su ma a yi mai magani sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke haƙƙin su ne su dauki matakan hana yaduwar ta cikin al'umma
cutar mashako akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki
kamar yadda muke magana cewa tana iya lalata zuciya tana iya lalata kwakwalwa tana iya lalata koda to idan kwakwalwa kuma ta tabu kin ga kenan kowane bangare na jiki zai iya tabuwa
ko wace shawara zaka bawa masu sauraron mu game da kare kansu daga kamuwa da mashako da ma kowace irin nau'i na cuta
duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta bane ba a fi damuwa ba zai shiga cikin al'umma zai yadda yake so amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kan su suna fara ne kawai da yan murar nan da dan tari da ake ganin kamar ba wani abu sai su zama babban matsala saboda haka yana da kyau mutum ya dauki ɗabi'ar cewa idan kana da irin wannan dan zazzabi yan mura to ka dan dau matakan kar ka yada shi cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yadawa ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shin mai hukumar lafiya matakin farko ke cewa game da wannan cuta ta mashako ga daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba da ƙarin bayani
muna sani da cewa akwai barkewar cutar mashako wanda a turanci ake kiranta wato diphtheria to wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda shida wanda ake cewa six killer diseases wanda yake tun ma da aka fara aikin rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba daya tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa tana cikin allura guda uku da muke cewa DPT wato diphtheria pertussis da tetanus da ita ake bayarwa to kuma yanzu da aka samu ci gaba tana ɗaya daga cikin alluran rigakafi da muke kira pentavalent wato allurori biyar ne a haɗe wanda yake ake bayarwa wanda akwai ita diphtheria din akwai pertussis akwai tetanus akwai hemophilus influenza wannan alluran rigakafi akwai su dan watan da ya wuce na December din nan mun raba a kasar nan gaba daya saboda haka duk cibiyoyin da suke ba da rigakafin allurai to lalle akwai wannan maganin abinda yake muke kokarin yi ko kuma muke fadakar da jama'a shine lalle duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya daga shekara da yi sati ko kuma yayi sati shida to a je a fara dauka na farko sannan kuma in yayi sati 10 ko a koma a dauki na biyu sannan sati 14 da haihuwa ya je a dauki na uku to duk lokacin da yaro insha Allah aka bashi ko aka bata wani rigakafi guda uku to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din to lalle ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga ainihin wato rasa rayuka ba saboda haka abin da ya rage mana shine jama'a lalle su je su karɓi wannan maganin
da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Lawal Musa Tahir da Dr. Abdullahi Bulama Garba da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya